Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalamu Si Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 3 ga watan Janairun shekara 2017. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Kafofin yaɗa labarai a Turkiya sun nuna wani hoton bidiyon ɗan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin sabuwar shekara a Istanbul. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi wata kali da sakon shugaban Koriya ta Arewa da ke nuna cewa ta yi sojojin ƙasarsa su gwada makami mai linzami mai dogon zango da zai iya zuwa Amurka. ‘Yan jam’iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun amince a maida sashen nan da ke bincike kan ɗa'a da ladabtar da ‘yan majalisa mai zaman kansu zuwa wani ofishi.
To, kanin labarin kenan. Kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya sun shiga mai da martani kan jawabin shugaba Buhari game da shekara ta 2016 da 2017.
Anya da gaske ake akan daidaita al'amura a ƙasar nan.
A Jamhuriyar Nijar kuma mata ne ke kiran matasa da su natsu su kai zuciya nisa.
Mu ɗan Nijar, mata da maza, ya kamata mu gama kanmu tun da fitina ba ta da kyau. Fitina ita take kashe ɗan tsako cikin ƙwai.
Sannan za ku ji cewa a Jamhuriyar Kamaru, wadda ita ma ke fama da matsalar Boko Haram, shugabannin addinin Musulunci sun shiga kaddamar da ko kuma sun kaddamar da addu'o'in samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kamar kowace ranar Talata, Safilu Hashin Gumul na tafi da shirin noma tushen arziki, amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kafofin yaɗa labarai a Turkiya sun nuna wani hoton bidiyon ɗan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Ana tunanin mutumin ya ɗauki bidiyon ne daga na'urar ɗaukan hoton wayar salularsa yayin da yake tafiya a dandalin Taksim na birnin Istanbul. Kuma ya kwashi tsawon lokaci yana kallon na'urar ɗaukar hoton ba tare da ya furta wani abu ba. Babu dai tabbacin lokacin da mutumin ya ɗauki wannan bidiyon. A baya, hukumomi sun nuna wani hoton mutumin mai dishi-dishi wanda na'urar ɗaukar hoton ta ɗauka. Mataimakin Prime Minister Turkiya, Numan Kurtulmuş, ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa an samu zanen yatsun mutumin da kuma muhimman kamanninsa. Ya kuma tabbatar da cewa yanzu haka ana tsare da mutane da dama waɗanda ake zargin suna da alaƙa da mummunan harin. A ranar Lahadin da ta gabata, ɗan bindigar ya harba wani ɗan sanda da wani farar hula a wajen gidan rawa na Raina kafin ya kutsa ciki. Akwai aƙalla mutane 600, galibinsu 'yan ƙasar waje, a cikin gidan rawan, kuma daga cikinsu akwai waɗanda suka faɗa cikin mashigin ruwan Bosphorus domin su tsira da rayukansu. Hukumomi sun ƙara da cewa a lokacin da aka kai ɗauki, ɗan bindigar ya riga ya saje da mutanen da ke wurin. Bayanai sun yi nuni da cewa baya ga mutane 39 da aka kashe, wasu su 70 sun ji raunuka daban-daban.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi wancan kali da saƙon shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda ya yi a lokacin jawabin sabuwar shekara da ke nuna cewa ta yi sojojin ƙasarsa su gwada makami mai linzami mai dogon zango da zai iya zuwa Amurka. Jiya Litinin, Trump ya aike da saƙo ta shafinsa na Twitter, yana mai cewa ba fa za ta sa'u ba. Trump kuma ya sake caccakar ƙasar China kamar yadda ya taɓa yi a baya a kan gazawa wajen hana Koriya ta Arewa da suke ƙawaye shirin ƙirƙiro makami mai linzami da kuma na nukiliya. Trump ya ce China ta sha karɓar maƙudan kuɗaɗe da dukiyoyi daga Amurka ta fannin kasuwancin da wato tafi ƙaruwa da shi, amma ta ƙi taimakawa a kan batun Koriya ta Arewar. Koriya ta Kudu ta yaba da saƙon Twitter Trump kan yadda ya nuna cikakkiyar fahimtarsa kan hadarin da kuma irin barazanar da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa ke tattare da shi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan jam’iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun amince a maida sashen nan da ke bincike kan ɗa'a da ladabtar da ‘yan majalisa mai zaman kansa zuwa wani ofishi da ke ƙarƙashin kulawar ‘yan majalisar. Tun a shekarar 2008 aka ƙirƙiro da wani ofishin wanda babu ruwansa da jam’iyya da nufin daƙile matsalar cin hanci da rashawa da ake zargin ‘yan majalisar na aikatawa. Amma a jiya Litinin, ‘yan majalisa 119 suka amince a sauya sashen ofishin. Yayin da 74 suka zaɓi aka san hakan. Yanzu ofishin zai koma ƙarƙashin kwamitin da ke lura da ɗa'a da ladabtarwar majalisar ta wakilai. A yau Talata ake sa ran majalisar za ta saka wannan matsayar da aka ɗauka a kundin dokokinta a hukumance. Shi dai kakakin majalisar ta wakilai Paul Ryan da shugaban masu rinjaye Kevin McCarthy sun nuna adawarsu da wannan sauyin. Su kuwa 'yan majalisar Democrat sun fitar da wata rubutacciyar sanarwa tare da wallafa wani bayani a shafin Twitter inda suka soki wannan mataki da majalisar ta ɗauka.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa hare-haren ta'addanci da tashe-tashen hankula a Iraki sun kashe akalla fararen hula 6,878 tare kuma da raunata wasu 12,388 cikin shekarar da ta gabata. Amma ta yiwu ainihin adadin waɗanda rikicin ya shafa ya fi haka, saboda ba a haɗa da fararen hula da aka kashe ko suka jikata a lardin Anbar da ke yammacin Iraki a cikin watannin Mayu da Yuli da Agusta da kuma Disamba ba. Za a iya cewa wannan shi ne tabbacin adadi a cewar shirin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki da ake kira UNAMI a taƙaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma faɗi cewa adadin fararen hular da rikici ya shafa a watan Disamba bai kai na watannin da suka gabata ba, duk da ƙarin harin bama-baman da 'yan ta'adda suka kai zuwa ƙarshen watan wanda suka auna kan fararen hula.
Wata gagarumar wutar daji a birnin Valparaiso da ke ƙasar Chile ta laƙume kusan gidaje 100 kuma mutane 19 sun jikkata. Lamarin da ya tilasta wa mutane kusan 400 ƙauracewa gidajensu. Jami'ai sun ce wutar ta fara ne jiya Litinin da rana a unguwar Laguna Verde, nan da nan kuma ta bazu a gine-ginen da aka yi su da katako. Jami'ai 'yan kwana-kwana da ma'aikatan agaji sun yi ta aiki a yankin tsaunin don kashe wutar da taimakon jiragen sama masu tankunan ruwa da masu saukar ungulu. Ƙoƙarin kashe wutar ya fuskanci ƙalubale saboda iska mai tafiya kusan kilomita 30 a sa'a ɗaya da zafin yanayi. Baya ga haka, dole ma'aikatan agaji su fuskanci matsalolin hanyoyi marasa kyau da rashin isasshen ruwa da tuddai masu gangara.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a kanan dabon Najeriya, inda ƙungiyoyi suka caccaki jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan shekara ta 2016 da kuma 2017. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Batutuwan tsaro, yaƙi da rashawa, da yunƙurin tada koma da tattalin arziki na daga cikin al'amuran da suka mamaye jawabin na shugaban ƙasar. Baya ga bayyana murna game da yadda dakarun Najeriya suka kwato dajin Sambisa daga mayakan Boko Haram, shugaban Buhari ya ce gwamnati na sane da kurakuran da aka tafka game da zargin karkatar da akalar kuɗaɗen tallafawa 'yan gudun hijira su fiye da miliyan 2 a yankin arewa maso gabacin Najeriya, kuma ana ɗaukar matakan ladabtar da masu hannu a kai. Sai daga alama lafazin na shugaban Buhari bai gamsar da ƙungiyoyin rajin tabbatar da adalci a shugabanci ba. Kwamaran Nura Iroma Aji jami'i ne a ƙungiyar CISLAC.
Tallafi da aka ringa samu don a tallafa waɗannan mutane. Ɗaya am ɗin na gwamnatin tarayyar ƙasar nan Majalisa ya yi bincike, ya kawo hujjoji akan yadda sakataren gwamnatin tarayya ya shiga ciki, ya yi badaƙalar sai da ya ga dama. Amma wannan shugaban ƙasa yake kira kuskure. Anya da gaske ake akan daidaita al'amura a ƙasar nan. Mutane an kakkashe musu yan uwa, an rusa musu gidaje, an rusa musu makarantun su, an rusa musu azubutocin su, ba su da abincin ci, ba su da komai. An zo an kawo musu tallafi, sannan shi wasu shafafu da mai a cikin korido na power su zo su ce za su yi abin da zai gana ma da wannan tallafi nasu. Gaskiya shugaban kasa sai ya tashi.
Shi kuwa lawyer Abdullahi Bla Mabukarci, shugaban kungiyar Arewa Concern Citizens, cewa yake jawabin na shugaba Buhari na da kamanceceniya da na bara a wasu bangarori.
Akwai guraren da zaka ga ya taba a bara kuma an yi gagarumin abu akai a bana, amma akwai guraren da kuma ya taba a bara amma a yanzu ba za ka iya cewa an yi wani abu na ku zo mu gani ba. Misali akan harkar tsaro a bana, ya yi alkawari cewa za su cigaba da yaki da wato yanta da gayar baya, kuma a bana an kakula murna yake ta sojoji yana cewa amma dai a cigaba, kaga kamar an samu wani gagarumin cigaba a nan. Sai dai akwai matsalar tsaro da ta taso bayan bara, matsalar shi'a da jami'an tsaro, wanda anan ma zaka ga shugaban kasa yayi magana mai kyau cewa su yan shi'a dole ne su bi doka, su kuma jami'an tsaro lalle ne su san cewa yan shi'a mutane ne kuma su mu'amalance su kamar mutane. To idan ka zo bangare kamar na tattalin arziki, da shugaban kasa a bara yayi wa yan kasa bayani cewa yana jin labarin radadin da suke ji kuma lalle zai dau matakai dan a gyara, bana ma maimaitawa ya cewa yana daidin radadin da yan kasa suke ciki, kaga shi ma da kanshi ya yarda cewa bai wani abun ku zo mu gani a harkar tattalin arziki ba. Kuma ya taba yaran Chibok amma bai yi magana akan yara 250,000 da majalisar dinkin duniya take cewa za su mutu a bana a wannan bangare saboda rashin abinci da rashin wato magunguna ba.
Sai dai kuma Nura Ma'aji ya ce za su ci gaba da sanya ido akan abubuwan da gwamnati ke yi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari. To daga Kano kuma bari mu kada Abuja, inda shugaba Buhari da magoya bayansa kuma suke ganin ai gyara ake kan yi wanda kuma kan zo da wahala. Mahmud Kuku Nasir Adun Ilkaya gare ka.
Baya ga alƙawarin cikin wannan shekara, al'ummar Najeriya masu cewa suna jin gafara sawa ba su ga kaho ba za su ga kahon, in ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Hakanan shugaban ya kawo wasu misalan wannan ayyukan da yake ganin yayi.
Na yi gwamna jihohi 6 duka Arewa maso gabas, na zo ne minista mai shekara 3 da rabi, na yi shugaban ƙasa wata 20 duk da an tsare ni shekara 3 da rabi, na fito na yi aikin PTF kudin rarar man fetur ɗinna kusan shekara 5. Mutane ba wawaye ba ne, sun lura sun ga ana riƙe amana, shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su haƙura su ce bari mu gani, ga alama haɗewa ba Allah nan zai tsaye aiki.
Ko yaya magoya bayan shugaban suke tsayawa kan karin maganar nan ta Buhari a campaign wato jiki magayi? Ga ɗan campaign Prince Modibo Haruna ya ce yana da kyau shugaban ya jawo masu kankambarsa a campaign.
Ba wai lallai sai ka taimake shi a kudin zaɓe ko da sauransu ba, dukkan Najeriya sai yin aiki. Yanzu in ba ikon Allah ne kuma da kuke wannan na har Allah ya kawo ni wannan wuri na Voice of America, kuka bani dama in magana ba tare da na biya ko city ba, saboda in faɗi abin da yake domin in kare haƙƙin gwamnati a matsayina na chairman. To ina tabbatar maka da cewa shine kawai alfarma da shawaran da nake so gwamnatin Najeriya ta yi alƙali da shi. Kada ta manta da irin mutanen da suke magana a kansu, suke tsayawa kan suke propaganda, suke yin wasu ayyuka daban-daban wanda kuma kowa ya sani, kowa kuma yana jin su, shi ma ya sani. Don haka canja wani a gaba ban ga wani abin mamaki ba. Shugaban kasa dai abin da muke kokari shine na tabbatar har ga Allah dukkan alƙawari da yayi ba zai saba ba, domin mu to mu mun ga abin da yayi tun zamanin da Murtala Sardauna ya shiga Kaaba, ba a sake samun wani mutum kamar haka ba.
A nasa bangaren, engineer SK Alladi Kefi ya ce matukar bayani ya sake tsayawa takara 2019 zai mara masa baya.
Aikin da ya fara ba wato ba abu ne wanda za a yi shi a cikin shekaru 4 ba. Aiki ne wanda za a yi shi dole sai an dauki dan dogon lokaci. Ina so in yi amfani da wannan dama in roki Hajiya Aisha ita ma ta sa baki mai gida ya zauna ya ci gaba saurayin makarraban Janar Buhari da dukkan waɗanda suke APC, mu haɗa kai a roki Janar Buhari in ma bai so ya ci gaba 2019.
Masana siyasa na da ra'ayin sauye-sauyen shugaba Buhari za su ci gaba da gudana a hankali har zuwa ranar demokuraɗiyya ta 29 ga watan Mayu. Wannan hasashe ya biyo bayan rashin jin wani sabon mataki a sakon sabuwar shekara da aka yi ta raɗe-raɗe aka iya yin garan bawul a gwamnatin. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda mata ke kiran matasa da su daina yamutsa al'amuran zamantakewa. Sulaiman Barma gare ka.
Demandons à tous les Nigériens et Nigériennes de cultiver et de consolider la paix.
Madame Aïssata Sido kenan ta jam'iyyar ANDP zaman lahiya a yayin da take gabatar da sanarwar hadin gwiwar jam'iyyun kawancen MRN masu mulkin Niger domin jan hankulan yan kasar a wannan lokaci na ci gaban bukukuwan sabuwar shekara. Matan na masu gargadin dukkan yan kasar Niger, musamman matasa masu amfani da shafukan sada zumunta, suna cin zarafin juna su kasance masu son zaman lafiya, domin hakan shine ginshikin dukkan wani ci gaban demokradiya. Da take jawabi wa takwarorinta mata na jam'iyyu masu linjaye, Madam Ben Wahab Aishatu ta ja hankula akan bukatar karfafa haɗin kan yan kasa.
Mu ɗan Niger, mata da maza, ya kamata mu gama kanmu, tunda fitina bata da kyau. Fitina ita take kashe ɗan tsako cikin ƙwai. To mu rabu da ita, mu bar tonota, ba mu san fitina ba. Niger yau in ka ɗauki mutum da kyar, za ka samu mutum wanda yau kakan shi hudu duka iri guda ne. In ka tona yau in ka bugi wannan, ka je gida ce za a yi ai shikanka ne ko tabashinka ne ko wani abu ka buga. Mu mata yanzu mu dar mai tsatsa mu diyan mu buri ka sasanya.
A baya-bayan nan shugaba Isuhu da gwamnatinsa sun sha suka sosai daga jam'iyyun adawa, waɗanda har suka buƙaci ya sauka daga karaga saboda abin da suka kira gazawa. Dalili kenan da matan suka yi amfani da wannan dama domin mayar da martani. Hajiya Hadiza Al-Husaini ita ce shugabar mata a ƙawancen jam'iyyun MRN masu mulkin Niger.
Ga hanyoyi na ko'ina, ga likita, ga 'yan lakwal ginoni an yi ko'ina, ga ma'aikata an ɗauka, ga albashi an ƙara shi an riɓa ya shi nawa. Ba a taɓa samun ma'aikata haka ba. In kuna tuna Bankin Mondiya duka ta ta bar ɗaukar 'yan aiki, amma da ya zo ɗauka an kai. Kai da shekaran jiya baka da aiki, yau ka samu aiki, ko ko an ɗauke ka contractual a bisa kan jika 50, yau ka tashi da jika 100. Muna cewa Isu Muhammadu ya yi mun gani mun gode.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman daga jamhuriyar Niger, kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru, inda nan kuma malaman addinin musulunci ne suka kaddamar da addu'o'i saboda matsalar Boko Haram da yunkurowar sashen Ingilishi da dai sauran matsaloli. Awal Garba gare ka.
Ƙungiyar limamin addinin musulunci na ƙasar jamhuriyar Kamaru, wanda ake kira Sidimuk Adunkule, sun gudanar da wani babban taron su a birnin Yaounde, inda suka gudanar da addu'a na zaman lafiya. Kasancewar ƙasar na fama da tashin hankali nan da can, shine ƙungiyar limamin ta ƙasar Kamaru Sidimuk ta jagoranci gudanar da addu'an. Na tambayi shugaban ƙungiyar na ƙasa Dr. Musa Umaru ko me yasa suka shirya wannan addu'an. Mun shirya wannan addu'a ne domin yanzu mun shiga sabon shekara, kuma shugaban ƙasarmu da gwamnatinsa suna buƙatan addu'a na zaman lafiya. To ko me yasa sai yanzu kuka gudanar da wannan addu'a? Mun gudanar da addu'a ne a kowane lokaci, ana iya gudanar da addu'a kasancewar muna fama da matsaloli na Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa da 'yan fashi da makamai a gabashin ƙasa, da kuma yanda yanzu haka 'yan awarin bangaren Ingilishi suke ta kawo mana cikas a ƙasarmu. Shine muke neman Allah subhanahu wataala ya agaza mana da zaman lafiya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal, yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfilo Hashin Gumal daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A cikin shirin namu na wannan makon zamu duba irin ci gaba da ake samu ta bangaren noma a wasu jihohin Najeriya tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama da kuma ba da tallafin bashi ga manoma ta hannun babban bankin Najeriya a jihar Kebbi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna ya duba mana yadda shirin ke tafiya a jihar Katsina.
Watanni 14 kenan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin bada bashi ga manoman shinkafa da alkama ta hannun babban bankin Najeriya wato Anko Borrowers a Turance a birnin Kebbi fadar gwamnatin jihar Kebbi. An tsara shirin ne tare da manufar karfafawa kananan manoma domin bunƙasa sha'anin noman abinci da sarrafa amfanin gona domin wadata ƙasa da abinci. Sauran jihohin arewacin Najeriya sun biyo baya wajen kaddamar da shirin a jihohinsu daban-daban, ciki ko har da jihar Katsina wacce ta yi nata a 'yan kwanan nan. A jihar ta Katsina dai wacce tana ɗaya daga cikin jihohin da gwamnatin tarayyar ta nufa ta da shirin, an shata kimanin manoma 20,000 ne za su amfana da shi. Alhaji Manir Yakubu shine mataimakin gwamnan jihar ta Katsina kuma shine ke zaman kwamishinan aikin gona na jihar.
Wato gwamnatin jihar Katsina ta shiga wannan shiri saboda ta la'akari da cewa lallai wannan shiri ne mai kyau, kuma an yi shi ne domin a tallafa ma kananan manoma da abubuwa da yawa. Na farko dai muhimmin abu shine a samu musu iri ingantacce da yake nan. Na biyu kuma a samu musu isasshen taki. Na uku kuma duk waɗansu abubuwa kamar maganin kwari da maganin ciyawa da sauransu ma za a taimaka wa manoma da su. To shiri ne sosai wanda mu mun tattake mun je jihar Kebbi mun ga irin aka yi aka aiwatar da shi, kuma mun ga shiri ne mai kyau kwarai da gaske. Shi ya sanya abu mai wata ba mu ma muka zo muka shiga wannan shiri.
Duk da yake shirin ya sami nasarori da dama a wuraren da aka kaddamar da shi shekara ɗaya da ta gabata, amma kuma ya fuskanci matsaloli ciki ko har da korafin karkata akalar bashin ya zuwa aljihun 'yan siyasa a maimakon manoma na ainihi, lamarin da mataimakin gwamnan ya ce sun yi shirin tunkarar kalubalen.
Gaskiya ba maganar siyasa a ciki, saboda mun yi shi ne akan kowane manomi sai ya je ya duba gonar shi, ya nuna ma mutane, ya nuna ma jami'ai na babban bankin Najeriya da kuma gwamnati cewa wannan ita ce gonata ga ta nan cikin fadama take, ko kuma kusa da madatsar ruwa take, ta nan tantance wannan gona har ma in ta kai ga za su auna ta ne su auna ta, saboda mu kanmu muna da wani shiri da muka fito da shi na tantance manoman da ke cikin jihar Katsina, kuma kan nan mu tsotar su, kan nan kuma mu kayyade irin girman gonar da suke da ita da kuma irin abin da suke noma. To saboda haka da wannan shiri namu dama wanda muke da shi na wanda muke cewa farfadon da aikin gona sai kuma ya haɗu da wannan shiri na babban bankin Najeriya. Saboda haka yanzu ba kai da abun nan tare suke tafiya a cikin aiwatarwa. Saboda haka ina tabbatar maka da cewa mu a shirinmu babu maganar siyasa a ciki.
Gwamnatin ta jihar Katsina dai ta ce ta ƙudiri aniyar tserewa tsara wajen cimma muradun gwamnatin tarayya na bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar aikin gona, lamarin da ya sa ta bada kaso mafi tsoka ga ɓangaren aikin gona a kasafin kuɗinta na wannan shekara.
To mu dama tun lokacin da muke yakin neman zaɓe mun yi alkawarin ma jama'ar jihar Katsina, idan Allah ya kamu a wannan wuri za mu yi ƙoƙarin farfaɗo mu maido ma martabar aikin gona a wannan jihar tamu. Tunda dai kowa ya sani cewa jihar Katsina jiha ce wadda ke alfaɗa noma. An san mu ba tun yau ba tun can baya, an san wannan jiha mu ke gaba a wajen noman auduga. Ha kuma muna gaba wajen noman gyaɗa da tumatur da sauran abubuwa da yawa. Saboda haka yanzu wannan shinkafa ita ce sabon abu a wurinmu, kuma ita ma ga ya mun rungume ta. Kuma Allah da mun sani za mu nasara a kai, saboda mun yi babban shiri mai kyau wanda zai tabbatar da in Allah da za a samu nasara a cikin wannan abu.
To kowane guri ne gwamnatin jihar ta Katsina take son cimmawa a wannan shirin na tallafawa manoma da ta kaddamar?
Gurinmu shine a wannan harka da muka fito da ita na wannan noman shinkafa, mu zama mun yi kowace jiha noman shinkafa nan gaba in Allah ya da. Saboda muna waɗannan abubuwa da zai kai mu haka nan. Na farko dai muna da fadamu da yawa. Na biyu kuma muna da madatsun ruwa wanda sun kai guda 80. Saboda kan Allah ya da idan muka mai da kai muka tabbatar da cewa an gyara waɗannan madatsun ruwa, kuma waɗannan fadamu su ma inganta su da yin rijiyoyi da sauransu. In Allah ya da nan da shekaru kaɗan za a san jihar Katsina a wajen neman shinkafa. Kuma kamar yadda muke cewa in damana ta zo, in Allah ya kai mu shekara mai zuwa, za mu shiga wannan shirin na babban bankin Najeriya akan noman auduga. Za mu shiga wannan shirin na babban bankin Najeriya na noman tumatur.
A gaishe da Murtala Faruk Sanyinna, da fatan sauran jihohin Najeriya za su bi sahun jihar Katsina wajen bunƙasa harkar noma don samun dogaro da kai. Masu sauraron mu, ƙarshen shirin namu na yau kenan, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu Amara Dan shi Murtala da ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau ce, don Allah BOA Hausa ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin tarayya da ta shiga tsakanin manoma da makiyaya a jihar Taraba domin kashe-kashe da kone-kone da suke fama da shi ba zai haifar ma Najeriya da mai ido ba. Sakon haɗin gwiwa daga mutar ɗan Mu'azu, baban Khalifa Jingine Sama'ilawa gidan mai kware, da Shehu Baban Mansur gidan mai kware, da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware. Sai wannan sakon kuma yake cewa, fatan alkhairi BOA Hausa, muna taya al'ummar duniya murnar shiga sabuwar shekara da fatan Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya, amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi, da Ahmadu Manaja Bauchi anguwar Karofin Madaki, da Garba Sabiola Gashuwa, da Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa. Sai kuma wannan sakon da yake cewa, jan kunnan da babban hafsan sojojin Najeriya bura ta yayi kan cin hanci da rashawa yayi daidai, ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya da ma Afirka gaba ɗaya, amin. Sako daga Malam Ango, malamin makaranta da Sani mai lange-lange a wuri. Sai kuma wannan sakon yace, ya kamata ƴan majalisun Najeriya su yi committee da zai gudanar da bincike akan rikicin addini da kabilanci a kudancin jihar Kaduna. Sakon Ala Abdullahi Doron Baga. Sai sakon Umar Alasan Kamaru da Umar Alhaji Awal Muduwa da mutawakkili Gambo Doko. Suka ce a kwana a tashi shekara kamar kwana guda, gashi har Allah ya kawo mu shekara ta 2017. Don haka muna son mu miƙa sakon godiyarmu ga gidan rediyon VOA Hausa saboda yadda yake ba mu dama muna bayyana ra'ayoyinmu a gaskiya tashar VOA kun cancanci mu. Kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka gidan rediyon VOA Hausa, kuma Allah ya ƙara wa ma'aikatan ku basira. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan shekara ta 2017.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai amma a taƙaice.
Kafofin yaɗa labarai a Turkiya sun nuna wani hoton bidiyon ɗan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Ana tunanin mutumin ya ɗauki bidiyon ne daga na'urar dandalin wato ɗaukar hoton wayarsa ta salula yayin da yake tafiya a dandalin Taksim na birnin Istanbul. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi wa cakali da sakon shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda ya yi a lokacin jawabin sabuwar shekara da ke nuna cewa ta yiwu sojojin ƙasarsa su gwada makami mai linzami mai dogon zango da zai iya zuwa Amurka. Jiya Litinin, Trump ya aike da sako ta shafinsa na Twitter, yana mai cewa ba za ta sabu ba. ‘Yan jam’iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun amince a maida sashen nan da ke bincike kan ɗa'a da ladabtar da ‘yan majalisa mai zaman kansa zuwa wani ofishi da ke ƙarƙashin kulawar ‘yan majalisar. Tun a shekarar 2008 aka ƙirƙiro da wani ofishin wanda babu ruwansa da jam’iyya, da nufin daƙile matsalar cin hanci da rashawa da ake zargin ‘yan majalisar na aikatawa. Amma a jiya Litinin, ‘yan majalisa 119 suka amince a sauya sashen ofishin, yayin da 74 daga cikinsu suka zaɓi akasin haka.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi da Tawagar suke gabatarwa. Kafin nan muna miƙa saƙon ta'aziyya ga takwaran aikinmu Muhammad Tasu Zakari saboda rasuwar yayansa Malam Sani Balarabe, wanda Allah ya yi wa rasuwa a Jos jihar Filato, da fatan Allah ya ji ƙanshi. To yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taya ni, da ita Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da injiniya Mulinus Rinkus, ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma da dare lokacin da za mu gabatar muku da wasu sabbin shirye-shiryen.